sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya, sai kuma VOA Africa Zango na 102.5 duka a jamhuriyar Niger. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen. Bayan labaran duniya, za mu sake kai ku jihar Lagos, inda aka yi garkuwa da wani muna kuma da rahoto kan garkuwa da basarake nan da 'yan bindiga suka yi a jihar Eko da fashin baki kan rayuwar marigayi Nelson Mandela. Sahaba Imam Aliyu da ke can jihar Ohio yana tafe da cikakken abin da yake wakana yanzu haka a dandalin da ake gabatar da babban taro na jam'iyyar Republican kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Amurka na ci gaba da kira ga gwamnatin ƙasar Turkiyya da ta ƙara kai zuciya nesa tare da bin doka wajen gudanar da bincike kan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar wanda bai yi nasara ba. Wannan kira na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni masu karo da juna ke nuna cewa wani tsohon gwamnan dakarun saman ƙasar ya amince shi ne shugaban waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin. Kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnati sun rawaito cewa ya zuwa yanzu an dakatar da jami'ai 8,777. Kana an tsare wasu da yawansu ya kai 6,000 daga ɓangaren shari'a da na soji. Bayan yunkurin juyin mulkin na ranar Juma'a, lamarin da ya sa ƙasashen duniya suka nuna ya kamata a yi taka tsantsan domin kada a ruguza ginshiƙan da suka kafa doka da oda a ƙasar. A yau Litinin, kamfanin jalancin labaran Andolu ya rawaito cewa Janar Akin Otsuk, wanda ya a baya ya musanta hannu a wannan yunkuri da aka yi na kifar da gwamnatin Recep Tayyip Erdogan, ya ce yanzu wato ya yi hakan ne da niyyar kifar da gwamnatin. Sai dai kamfanin jalancin labaran ƙasar ya yi maza-maza ya cire rahoton da batun cewa yana da hannu a yunkurin. Sannan kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu sun rawaito cewa babu hannunsa a yunkurin juyin mulkin. Tun da farko dai, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka na goyon bayan a hukunta duk waɗanda aka samu a yunkurin juyin mulkin. Sai dai ya yi kiran kada a wuce makiɗi da rawa yayin hukuncin wannan lamari da ya auku. Ƙungiyar bunƙasa yankin gabashin Afirka ta IGAD ta yi kira ga dakarun da ke mara shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da kuma mataimakinsa Riek Machar baya da su fice daga birnin Juba domin a maye gurbinsu da wasu dakarun ƙungiyar da za su kula da harkar tsaro a ƙasar. Ministan harkokin ƙasashen wajen ƙasar Uganda Okello Oyem ya ce ƙungiyar ta IGAD ta yi hawan nan zama ne a gefen taron ƙolin ƙungiyar tarayyar Afirka da ke gudana a Kigali, inda ta nuna goyon baya ga shawarwarin da babban sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya bayar kan ƙara ƙarfafa shirin wanzar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu. A wata sanarwa da ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata, Ban Ki-moon ya yi kira ga kwamitin tsaro na majalisar da ya kakaba takunkumin hana sayen makamai a kan Sudan ta Kudu da wasu shugabannin ƙasar da kwamandoji da suke kawo tarnaƙi a shirin zaman lafiyan. Sannan a ƙara ƙarfafa shirin wanzar da zaman lafiya na rundunar UNAMIS a Sudan ta Kudun. Bani ya kuma ƙara da cewa duk wani shirin maido da gudanar da gwamnatin haɗaka a ƙasar zai dogara ne akan janyewar dakarun ɓangarorin biyu daga birnin na Juba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nan da zuwa ƙarshen mako nan ne ake sa ran jam'iyyar Republican za ta tsaye da Donald Trump a matsayin ɗan takararta a hukumance, lamarin da zai bai wa masu kada ƙuri'a a Amurka damar yin zaben shugaban ƙasa a ranar 8 ga watan Nuwamba. Buɗe wannan gangami na jam'iyyar ta Republican a yau Litinin a birnin Cleveland da ke jihar Ohio zai fi maida hankali ne kan batutuwan tsaro na ƙasa da baƙi. Daga cikin waɗanda za su yi jawabi akwai tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry da mahaifiyar wani ba'amurke da aka kashe a Benghazi da ke Libya, da masu fafutukan neman a samar da sauye-sauye a fannin shige da ficen ƙasar ta Amurka, da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da kuma uwar gidan Trump wato Melania. A wata hira da gidan talabijin na CBS ya nuna mai taken 60 Minutes a ranar Lahadi, Trump ya amsa wata tambaya kan halin da duniya ke ciki, wacce ake ganin somin taɓa ne dangane da irin caccakar da shugaba Barack Obama da 'yan takarar Democrat Hillary Clinton za su fuskanta a wannan mako. Mai shigar da ƙara a Faransa François Molins ya ce mutumin da ya kashe mutane 84 a birnin Nice a ranar bikin tunawa da lokacin juyin juya halin da ƙasar ta fuskanta a baya ya taɓa nuna sha'awarsa ta shiga tsauraran wato shiga tsauraran ayyukan addinin Islama. A yau Litinin Molins, wanda shike kula da fannin bincike kan ayyukan ta'addanci, ya ce mutumin Mohamed Lahouch Bahoulel ya taɓa nuna goyon bayansa ga ƙungiyar ISIS, kana ya taɓa shiga yanar gizo domin neman ƙarin bayani kan harin da aka kai a gidan rawa na 'yan luwaɗi da ke Orlando a nan Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu faro takon daga Cleveland, Ohio, inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar Republican. Abokin aikinmu Sahabu Imam Aliyu da ke ɗauko mana rahotannin taron yana tsakiyar birnin daga inda muka naɗi wannan rahoton.
A nan inda nake tsakiyar birnin Cleveland ne, dandali na masu zanga-zanga da adawa da Donald Trump. Su ne suka hallara ƙungiyoyi daban-daban. Akwai bakar fata waɗanda suke cewa ba za su kada ƙuri'a ba har sai wato an mutunta rayukan bakar fata. To, banda haka kuma akwai wata tawaga da wasu burin su suna ikirarin a samu zaman lafiya. To, akwai wani gurgu yana kan keke cikin masu zanga-zanga, yana rike da mutum-mutumi, yana cewa wai ko da mutum-mutumi ba za su zaɓi Donald, even dummies won't vote for Trump. To, kaɗan daga cikin waɗanda suke zanga-zanga kenan. A ɓangare guda an jibge jami'an tsaro ba su da iyaka waɗanda suke kan kekuna. Akwai masu tafiya a kan ƙafa, amma galibin waɗanda suke nan waɗanda suke kan kekuna ne suna ɗan nesa, ba nisa daga ainihin inda ake wannan zanga-zanga. Suna nan suna sa ido kan abin da ke faruwa a nan. To, ala kulli halin zanga-zanga ana yin ta cikin lumana, babu tashin hankali. Ana zuwa a koma, wasu kuma sukan yi jerin gwano su ɗan tafi da nisa su sake dawowa, ba ma buƙatar a ce sai jami'an tsaro sun bi kowa da kowa kamar sun ana bin su sau da ƙafa domin a tabbatar da cewa suna bin ƙa'ida.
To, ina nisa masu zanga-zanga da inda ake gudanar da babban taron?
Babu nisa ainun, tafiya ce ba ta wuce minti 5 ba, in yayi yawa ba zai kai minti 10 ba daga inda ake wannan taro. To, sai dai in ma ka kusa da inda ake taron saboda dandazon jami'an tsaro, babu zarafin a ce za ka tsallaka ka kai ga inda ake wannan. Amma iyaka waɗanda suke goyon bayansa ba su da nisa daga inda ake wannan taro, amma kuma dai ba sa kusa da waɗanda suke adawa da shi ɗan takara.
Mun dai ga taro ya kankama. Yaya ka ga yawan 'yan jam'iyyar da suka halarci taron? Daidai da yake mun san akwai waɗansu ƙusoshin jam'iyyar da dama da suka ƙaurace wa taron.
Wato, ala kulli halin wakilai daga kowace jiha, kowace jiha tana da wakilcinta. Ɗan bambancin kaɗan shi ne ita wannan jiha mai karɓar baƙi, galibi akan karrama wakilanta saboda su ne suke karɓan masaukin baƙi. Amma da yake akwai rashin jituwa tsakanin shi gwamnan jiha wadda shi ma ya yi takarar neman shugabancin Amurka tsakaninsa da Donald Trump, kuma wannan jiha shi ya samu nasara, ya ci zaɓen wato fidda ɗan takara a wannan jiha, su ba a kyautata musu ba bisa ƙorafe-ƙorafe da suke, an kai su wani lungu aka ɓoye su. To, wannan yana daga cikin ɗan abin da za a aka lura da shi. Kuma shi manajan yaƙin neman zaɓen Donald Trump ya ce kuskure ne ga gwamnan jihar John Kasich ya kasance a zo jiharsa a yi wannan taro kuma bai taka kafa ya shiga zaurin da ake wannan taro ba. Kuma bisa dukkan alamu akwai raɗe-raɗen cewa shi gwamnan tun ma kafin a fara taron cewa ba zai halarci filin taron ba.
Sahabo Imam Aliyu daga Cleveland, jihar Ohio, inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar Republican. To, sai kuma Ikon Najeriya, inda aka sace wani basarakin gargajiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya haɗa mana.
Shi da wannan basarake an bayyana cewa an sace shi ne a daren ranar Asabar tare da wata mace da kuma ɗanta mai watanni 3 da haihuwa da kuma wani dan kasuwa a masarautar tasa dake kusa da Ikorodu dake gaban ruwan jihar Lagos. A wannan yanki dai yan bindiga sun yi kaurin suna wajen kai hari da kuma sace mutane, abinda kuma ake dangantawa da yan bindigan da suka dade suna fasa bututun man fetur, abinda kuma yanzu ke musu wahalan samu. A lokacin da na tuntubi commissioner yan sanda na jihar Lagos, Mr. Fatai Ooseni Dawud Tarho, ya shaida min cewa ba zai ce komai ba game da wannan al'amari, domin kuwa bai san ma da wanda yake magana ba, duk wanda cewa na gabatar da kaina kafin na gabatar da tambayar tawa. To sai dai kuma a hirar da nayi da tsohon commissioner yan sanda na jihar Ogun, Alhaji Abdulmajid Ali, wanda yazo aka hanada sabon mataimakin inspector general na yan sandan Najeriya mai kula da jihohin Lagos da kuma Ogun, ya bayyana min cewa yan sanda na daukan matakai na yin sintiri na hadin gwiwa tare da sojojin ruwa da na kasa a wannan yanki da ake sace mutanen.
Najeriya Navy akwai cikakken hadin gwiwa tsakanin mu da su, tunda ka san su ne ke da karfi shiga a can cikin ruwa, kuma ganci abin da ake kira piracy, to mu kuma namu ne gebe gebe din.
Wani dan uwan basaraken da aka sace Oloto na Oto Oba Joshua Aina ya shaidawa yan jaridu ta wayar tarho cewa har yanzu wayanda suka sace basaraken basu tuntubi iyalansa ba, a inda dan kasuwan da aka sace Mr. Christian kuwa aka ce wayanda suka yi garkuwa da su sun bukaci a biya su naira miliyan 30, amma kawo yanzu iyalan sun bayyana cewa za su biya naira miliyan 3, amma kuma har yanzu shiru kake ji garkuwa tare da sace mutane dai akan iyakokin Lagos da Ogun ta yankin ruwan jihohin guda biyu yayi kamari a yan watannin nan, abinda kuma al'umman yankin ke neman dauki daga jami'an tsaron jihohin Ogun da kuma Lagos. Babangiji Primary America daga Lagos.
To madan labarin mu karkare a kanan daban Najeriya, daga inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya hada mana rahoto kan ranar Mandela, gwazon dan fafutukar yaki da wariyar launin fata na Afirka ta Kudu. Marigayi Mandela ga Mahmud Kuri.
A cikin watan Nuwamban shekara ta 2009 ne taron kolin Majalisar Dinkin Duniya ya amince da ayyana kowace ranar 18 ga watan Yulin kowace shekara ta kasance ranar tunawa da shugaban Afirka ta Kudu marigayi Nelson Mandela, saboda gudunmuwar da ya bayar wajen wanzar da aqidar zaman lafiya da ƴancin bil'adama a duniya. Nelson Mandela dai wanda ya mutu yana da shekaru 67, ya shafe tsawon shekarun rayuwarsa yana hidima ga al'umma, musamman a matsayinsa na lauyan kare haƙƙin bil'adama, tsohon fursuna kuma mai fafutukar wanzar da zaman lafiya kana shugaban Afirka ta Kudu na farko a demokradiyya bayan kawo ƙarshen wariyar launin fata a ƙasar. Lakari da rawar da ya taka ta fuskar ƴancin bil'adama ya fiya da kawo daidaito a tsakanin al'ummar ƙasarsa. Zauren na Majalisar Dinkin Duniya ya fadada bukukuwar ranar tunawa da Mandela ta kunshi ayyukan jin kai da tausayawa al'umma, musamman fursunoni, da kuma wayar da kan jama'a game da muhimmancin ma'aikatan kurkuku. Malam Abubakar Salihu mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a nan Kano ya yi karin haske dangane da wannan rana.
Muhimmancin wannan rana bai wuci ta wasu irin ɗabi'u da halaye da shi Mandela ya nuna a bayan zamansa a kurkuku tsawon shekaru 27. Da fitowarsa galibin jama'a sun ɗauka mulki ne a ransa zai zo ya hau kan kujerar mulki ya bore kamar da sauran shugabannin Afirka aka sasu da su. To sai ya bazata daga yin zango ɗaya ya ce ya wadatu. Kuma babban abin da aka koya daga darasin da ya koyar a wannan lokacin mulkinsa shine wata aqida ta yafiya. Da ya zo su turawa da suke nuna bambancin launin fata suka tura shi kurkuku, yana fitowa babban abin da ya sai ya ja layi ya ce an yafi duk abin da ya faru, don haka a dora a gina ƙasa. Ya haɗe al'ummar ƙasar Afirka ta Kudu suka zama al'umma ɗaya. Sannan ya tabbatar da tsarin demokradiyya na ba kowa damarsa. Sannan mutane da sun yi tunanin to yanzu zai samu dama, ya zo kamar da yake al'ada a nan Afirka, mutane in shugabanni suka hausa tare dukiya, Mandela bai tare komai ba, haka ya mutu ya bari ya tafi yasa. To kaga waɗannan abubuwa su ne suka zama abin da ya sa ya kafa wani irin tarihi da ya kamata a riƙa tunawa da shi, domin na baya su koyi da darasin da ya bari.
Sai dai shekaru kusan 7 da ayyana wannan rana ta Mandela, har yanzu shugabannin Afirka ba su kai ga fara koyi da abin da Mandela yi ba, inji Malam Abubakar.
Bangaren tara dukiya da san kasancewa akan mulki basu koyi komai a za a ce basu koyi komai daga darasin da Mandela ya bari ba kowane shugaba a Afirka so yake ya ci gaba da kasancewa a kujerarsa sannan kuma idan aka samu dama za su ɗebe dukiyar al'ummar da suke wacilta su wadata kawunan su kaga wannan darasin sannan kuma bana zaton ma mun yi koyi da aqidan nan da ya bari babbar abin da ake tuna shi akan sa shine yafiya ka yafe wa sauran mutanen da ake tunanin sun bata maka sani sun yi maka laifi domin a ci gaba domin ƙasa akai ƙasar inda ya kamata akai ta sahun manyan ƙasashen duniya kamar yadda yau Afirka ta kudu take akai
Malam Abubakar Salihu kenan mai sharhi kan lamarin yau da kullum a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
daga Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
To a cikin shirin labaran wasanni wannan litinin cewa za a ji cewa Niger ta faɗi cewa a wannan karo ba kallo ko kuma zaman kashin wando za ta yi a wajen wasannin Olympics ba.
Muna son tutanen ta Niger, ya zama to duk ina ganta an san Niger ce.
Rauni yana neman ya takura a 'yan wasan kasashen Turai daban-daban.
Dan shekaru 32 bai buga wasa ba a watanni biyu na ƙarshe na kakar wasannin da ta shige.
Uganda kuma ta ce za ta ɗauki nauyin gasar farko ta mata ta cin kofin nan na Sakafa. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkamu da sadon mu duk wani sabon shiri na labaran wasanni. To yau a jihuhulin Niger zamu share fage kasar da tace a wannan karo fa da damara za ta shiga wasannin motsa jiki na duniya na Olympics da za a yi a birnin Rio de Janeiro a Brazil.
Kimanin 'yan wasa shida ne da suka hada da maza hudu 'yan mata biyu 'yan Niger za su hau fagen wasannin Olympics da ake sa ran farawa a watan Agusta gobe a kasar Brazil. Daga cikin su akwai zakaran taekwondo Abdulrazak Alfaga dake gabda kammala horon watanni uku a kasar Jamus sai Rukayya Musa dake daya daga cikin ƴan wasan fitar ruwa biyu da za su fafata a birnin na Rio de Janeiro yayin da Maryama Itatu ita ma ke daya daga cikin ƴan gudun tsere biyu da za su halarci gasar ta Olympics sai kuma dan wasa daya da zai fafata a fannin judo domin kara waɗannan matasa ƙwarin gwiwa a ci gaba da daukar horon da ake basu yanzu haka Ministan wasannin motsa jiki Salisu Ada ya ziyarci cibiyar bayar da horo da turkar 'yan wasa na hukumar Fenifood saboda haka ya gargaɗe su akan su mai da hankali
idan mun so muna iya mu bar mamaki domin Niger kin nan a ƙara sanin cikin kasashen duniya muna son tutanen ta Niger ya zama to duk ina ganta an san Niger ce wannan kuma kamar yadda ku saba cewa su wasannin da wasannin gargajiya da wasannin motsa jiki su ne mayan jika da na kowace kasa ta duniya domin inda diplomasiya ba ta isa a san kasa wasannin motsa jiki suna isa a san kasar kenan na tabbatar da waɗannan matasan za su ji wannan gargaɗin kuma za su sadakar da kansu domin hiddo sunan Niger domin an jima shekaru da yawa muna zuwa ne don cika taro to bana ina sa ran ba za mu je don cika taro ba za mu je don mu yi kokowa mu gogi da sauran kasashe domin mu hiddo sunan Niger shine gar ina ke basu kuma in tabbatar musu cewa maikwantan Niger musamman ma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu ya ba mu umarnin mu dauki dukkan matakan da kamata mu dauka domin taimaka ma wannan delegation domin taimaka ma wannan wakilan Niger domin su je su taka rawar a zuwa gani wannan kuma muna za mu yi shi tukuru
a ranar 28 ga watan nan na Yuli ne ake sa ran zakaran taekwondo na duniya Abdulrazak Alfaga zai dawo Niger daga Jamus inda sauran 'yan wasa ke jiran sa domin karbar tutar kasar daga hannun hukumomin kolin kasar kafin tawagar ta Niger ta daga zuwa birnin Rio de Janeiro a ranar 1 ga watan Agusta An dai bayyana cewa shugaban kasar ta Niger Isu Muhammadu ya dauki alƙawarin amfani da hutunsa na shekara-shekara domin halartar gasar ta Olympics a wani matakin ƙarawa 'yan wasan kasar ƙwarin gwiwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
kage she kamar Lasalle sanin da aiki to akwai kungiyoyin kwallon kafa club club na kasashe Turai da dama da za su jijiki a wannan karo a cikin kakar wasanni ta bana saboda yan wasan su da dama ba za su iya tallafa musu ba saboda sun samu raunuka
a daidai lokacin da club club na kwallon kafar Turai suke shirye-shiryen tunkarar sabuwar kakar wasanni shahararren dan wasan Bayern Munich ta kasar Jamus Ayan Robben ba zai taka leda ba a farkon kakar wasannin har na tsawon makonni 6 sakamakon rauni da yake fama da shi Robben dan shekaru 32 bai buga wasa ba a watanni 2 na karshe na kakar wasannin da ta shige sakamakon irin wannan raunin to amma kuma ya buga wasan shirye-shiryen sabuwar kakar wasanni da kungiyar ta buga da Leipzig inda raunin nashi ya koma dan ya cewa sau 15 ne kacal ya buga wasa a gasar Bundesliga ta kakar wasanni da ta gabata a wata mai kama da wannan kuma tsohon dan wasan Chelsea Demba Ba shi ma yana fama da raunin da ake fargaban kan iya kawo karshen wasa a gare shi sakamakon kare kafa da yayi sa'ad da yake wasa a gasar Super League ta kasar Sin wato China ba dan kasar Senegal mai shekaru 31 ya fadi ne sa'ad da yayi karo da wani dan wasa inda kuma ya kare kafar sa ta hagu lamarin ya auku ne sa'ad da yake bugawa club din sa na Shanghai Shenhua na kasar Sin wasa wanda ya koma a watan Yulin da ya gabata akan kontragin euro miliyan 12 bayan da ya baro kungiyar Besiktas ta kasar Turkiya kafin aukuwar lamarin dai Demba Ba shine ke kan gaba wajen yawan zura kwallaye a gasar inda yake da kwallaye 14 a cikin wasanni 18 a bangare daya kuma tsohuwar kungiyar Demba Ba din wato Chelsea ta rattaba hannu da dan wasan zakarun Premier wato Leicester City N'Golo Kante a kontragin shekaru 5 da aka bada tabbacin kudin su zai kai kimanin euro miliyan 30 Kante dai yana cikin ƴan wasan kasar Faransa da suka kai a wasan karshe ta gasar cin kofin nahiyar Turai ta wannan shekara wacce aka kammala Kante ne dan wasa na biyu da Chelsea din ta cefano bayan dan wasan gaba na kasar Belgium da Marseille Niki Bazzi sabon kocin Chelsea din Antonio Conte dai ya sha kashi a wasansa na farko da club din sadda kungiyar Rapid Vienna ta doke su da ci 2 da nema a wasan sada zumunci daga karshe kuma dan wasan gaba na kasar Ireland ta Arewa Will Grigg ya sami kuri'u daidai da dan wasan kasar Faransa Paul Pogba a zaben gwarzon dan kwallon nahiyar Turai na bana ƴan jarida daga kungiyoyi 55 ne dai suka jefa kuri'un domin zaben fitattun ƴan wasa a kakar wasannin da ta shige Pogba wanda ke taka leda a club din Juventus ta kasar Italia da kuma shi kansa Crick din da ke club din Wigan sun zo ne na 25 daga cikin 30 yayin da Gareth Bale da kuma Lionel Messi suka shiga cikin jerin ƴan wasa 10 na farko Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to ga sheka Murtala barka da aiki kungiyar kwallon kafa ta Uganda ta ce ta tabbatar ita ce za ta dauki dawainiyar gasar farko ta cin kofin challenge cup da mata a karkashin lemar kungiyar kwallon kafa ta Sakafa cewar shugaban wannan kungiyar ta FIFA ta Uganda Moses Magogo wannan gasar da za a yi ta birnin Kampala Uganda din ne daga 11 zuwa 24 ga watan Satumba wannan shekarar da muke cikin Allah ya nufa kasashen Kenya da Tanzania da Sudan da Sudan ta Kudu da Burundi da Rwanda da Ethiopia da kuma ita Uganda duk sun tabbatar da cewa za su shiga ciki amma har yanzu ba a ji ta bakin sauran membobin Sakafa ba irin su kasashen Eritrea, Zanzibar, Somalia, Djibouti da Zanzibar wanda har yanzu ba a san abin da suke ciki ba sannan kuma akwai kasashe da ba sa cikin Sakafa din irin su Namibia da Zimbabwe da Malawi da suka aika takardu suna neman a ba su damar su ma su shiga cikin wasannin amma a matsayin baki ita dai wannan kungiyar kwallon kafa ta Sakafa wacce ita Sakafa tana nufin kungiyar kwallon kafa kasashen gabaci da tsakiyar Afirka ita ce kungiya ko gasar kwallo mafi dadewa a cikin nahiyar Afirka wato ita ce wacce ta gaji gasar cin kofin gosaji wanda aka yi tun daga shekarar 1926 ta zuwa 1966 ita Sakafa din an haife ta ne a shekarar 1967 kuma a lokacin ta faru ne da ana kiran kofin ta kofin challenge cup shi ma kuma har zuwa shekarar 2002 ana kiran ta kungiyar da ke gudanar da gasar cin kofin Kagame Interclub Cup daga baya ne aka mai da ita Sakafa jama'a abin da ya saukake na shirin labaran wasanni na wannan litinin sai wutan Allah ya samu ganta a madadin wakilanmu na yau Murtala da Sule ne ni Ali Mustafa Sokoto a Washington
To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Penny Priska tare da kwamishiniyar tarayyar Turai Vera Yurova a ranar 12 ga watan Yuli suka sanar da wani sabon shirin tsare bayanan jama'ar tarayyar Turai da Amurka. Wannan sabon shirin wata babban nasara ce da za ta kare sirrin jama'a kuma ta bada damar kulla cinikayya da zuba jari masu samar da ayyukan yi a nahiyar Turai da Amurka. Ma'aikatar harkokin ciniki ta Amurka tare da haɗin gwiwar hukumar zartarwar tarayyar Turai ne suka zayyana wannan sabon shirin ta yadda zai ba kamfanoni na ɓangarorin Turai da Amurka hanyar yin aiki da tsarin kare bayanai na tarayyar Turai idan suka zo ga yin musayar bayanai na mutane daga Turai zuwa Amurka a wani ɓangare na harkokin cinikayyarsu. Wannan shirin tsare bayanan mutane zai bada wata kariya mai ƙarfi akan bayanan ɗaiɗaikun mutane na nahiyar Turai. Kazalika wannan sabon shirin ya fayyace yadda kamfanoni da suka rungumi shirin za su yi amfani da bayanan mutane a bayyane da yadda gwamnatin Amurka za ta sanya idanu akan aiki da tsarin da kuma ƙara haɗin kai wajen yin aiki tare da hukumomi da ke kula da kare bayanan sirri na mutane na tarayyar Turai. Hukumar zartarwa ta tarayyar Turai ta bayyana wannan shiri ne a zaman wanda ya biya bukatar da za ta sanya a kyale yin musanyar bayanai ƙarƙashin dokokin tarayyar Turai. Ma'aikatar harkokin ciniki ta Amurka za ta ba kamfanoni lokaci su sake duban wannan shirin kuma su tsara yadda za su yi aiki da shi. Sa'annan daga ranar 1 ga watan Agusta za ta fara karɓar takardun shaidar yin aiki da wannan shiri daga kamfanonin da ke son su riƙa tattaro bayanai na mutane daga tarayyar Turai. Kafin wani kamfanin Amurka ya samu sukunin zama ɗaya daga cikin waɗanda za su iya tattaro bayanai daga tarayyar Turai ta hanyar aiki da sabon shirin, tilasta ya tabbatarwa ma'aikatar cinikayya ta Amurka cewa ya karanta kuma ya fahimci yadda shirin yake, kuma zai fito ya bayyana wa duniya cewa lallai zai yi aiki da dukkan sharuɗan wannan shirin. Idan kamfani ya amince ya shiga wannan shiri bisa yarda, da zaran ya fito fili ya bayyana amincewarsa da biye wa ka'idojin shirin, to aiki da waɗannan ka'idojin sun zamo tamkar dokar da gwamnatin Amurka za ta iya tilasta yin aiki da shi ko hukunta saba masa. Don haka duk wani kamfani mai sha'awar shiga wannan shirin tsare bayanai yana da kyau ya nazarci dukkan tanade-tanaden da shirin ya kumsa. Sakatariya Priska ta ce amincewa da shirin kare bayanan sirri na mutanen tarayyar Turai da Amurka da aka yi ya aike da muhimmin sako ga duniya cewa musanyen bayanai da fasaha daga wata ƙasa zuwa wata abu ne mai kyau ba kawai ga kamfanoninmu ba har ma ga al'ummominmu baki ɗaya. Ga su kamfanin musanyar bayanai za ta ba sabon kamfani da ke Silicon Valley a nan Amurka damar hayar masu fasahar kirkira daga jamhuriyar Czech ko kuma wata masana'anta da ke ƙasar Jamus za ta iya haɗa kai da wani ɗakin binciken kimiyya da ke Tennessee a nan Amurka. Ga su jama'a masu sayan kayayyaki kuwa musanyar bayanai cikin sauƙi tana nufin cewa mutum na iya sayan wani sabon abu na fasaha nan da nan ko ma a idan ake kirkiro da wannan abu. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yakubu Makiri da fasarar sharhin jaridin kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To Amurka na ci gaba da kira ga gwamnatin ƙasar Turkiya da ta ƙara kai zuciya nesa tare da bin doka wajen gudanar da bincike kan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar wanda bai yi nasara ba. Wannan kira na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni masu karo da juna ke nuna cewa wani tsohon kwamandan dakaran saman ƙasar ya amince shi ne shugaban waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin. Kafafun yaɗa labarai mallakar gwamnati sun rawaito cewa zuwa yanzu an dakatar da jami'ai 8,777 kana ana tsare da wasu 60,000 daga ɓangaren shari'a da na soji bayan yunkurin juyin mulki na ranar Juma'a, lamarin da ya sa ƙasashen duniya suka nuna ya kamata a yi takatsantsan domin kada a ruguza a ginshiƙan da suka kafa doka da oda a ƙasar ta Turkiya.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na yammacin yau, sai gobe da safe idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da tsakan mai wuya na Aliyu Mustapan Sokoto. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Malama Julie Gresham da ta haɗa shiri da Bada Umarni da injiniya mu na yau Malam Drake Alheri, ke muku fata alheri ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sunan lafiya da alheri.